أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ga tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami Imam al-Barbahari, littafi mai suna Sharhus Sunna, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 10 a cikin wannan littafi. A sati da ya gabata mun tsaya akan bayani akan abin da ya shahi tabbatarwa da Allah dukkan siffofin da ya tabbatar ma kanshi, kuma haka Alƙur'ani mai girma magana ce ta Allah ba halitta ba ce. Wannan aƙida ce ta Ahlus-Sunna wal Jama'a, kuma ita ce aƙida ingantacciya wadda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabban shi, su kuma suka koyar da 'yan baya. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan fakara ta 15 ta fadan malam, inda malik ke cewa qala al muallif rahimahullah ta'ala wal iman bil mizan yawm al qiyama yuzanu fihi al khair wash shar lahu kiffatani wa lahu lisan. Malik ke cewa ya daga cikin aƙida ingantacciya mu yi imani da cewa a ranar tashin kiyama akwai ma'auni, shi ne ake ce ma al-mizan, ma'auni wanda ake auna alkhairi da kuma sharri. Abin nihi ma'aunin da ake auna aiki nagari da kuma aiki na banza. Lahu kiffatani walahu lisanun, yana da mazubi guda biyu kuma yana da harshe. To malam sai yake bayani akan wannan matsala, sai yake cewa min masail al-aqidati al-iman bil mizan, iya daga cikin matsala ta aqida ayi imani da cewa akwai ma'auni a ran tashin kiyama. Alladhi tuzanu bihi a'malu al-ibadi yawm al-qiyamah, wanda ake auna ayyukan bayi ranar tashin kiyama. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yake fada, wal waznu yawma idhin al-haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Yake cewa wal waznu yawma idhin al-haqq, tabbas haqiqa ma'auni a ranar tashin kiyama shine yawma idhin, yace gaskiya ne. Faman thaqulat mawazinu, wanda ma'auni shi yayi yawni da aiki nagari, fa ulaika humul muflihun, wannan sune wa'inda suka tsira, Allah samu a cikin su. Waman khaffat mawazinuhu, wanda ko ma'aunin shi yayi sako-sako na kirki, ya kasance aikin kirki yayi ƙasa, ko kuma aikin kirki ya kasance shi ne kaɗan, ya kasance aiki na banza shi ne da yawa, kenan ma'aunin shi yayi sako-sako. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, to wannan su ne wa'inda suka yi asarar kansu, bima kanu bi ayatina yazlimun, da abinda suke yi na zalunci akan ayoyinmu, shi ne kafircinsu. Kaga wannan aya abinda take nuna mana cewa lalle za a auna ayyukan bayi wanda ma'aunin shi yayi yauni shi wannan ya tsira wanda ma'aunin shi kuma bai yauni ba sai kasance na zinubi yarin jayi na lada to wannan iya daga cikin wa'inda suka yi asara gobe kiyama Allah kiyaye mu daga cikin irinsu sai yake cewa idha saqula mizanul hasanat sa'ida al-abd idan ma'auninka kenan bangaren lada yayin yauni to ka tsira wa idan akasa wa saqulat as-sayyi'at halaka al-abd idan ya kasance akasin haka aka samu sai ya kasance na zulubi shi yayin yauni to bawa ya halaka kamar yake faɗa cikin suratul qari'a fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wanda ma'aunin shi yayin yauni to wannan yana daga yana cikin rayuwa yardadda wanda Allah ya yarda ita ce gidan aljanna wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunin shi bai yauni ba ya kasance yayi rishin yauni fa ummuhu hawiya to wannan makomacin da ta kasance hawiya ce wa ma adraka ma hiya yace narun haniya kaga kenan wanda ma'aunin shi bai yauni da aikin kirki ba makomashi gidan wuta ce kenan wanda yake nuna maka tabbas akwai ma'auni a gobe kiyama sai mala yace wa hada min adlillah wannan kuma adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala annahu yuwazinu bayna hasanatihim wa sayyi'atihim bi mizanin yarawnahu cewa zai auna ayyukan bayi nagari da ayyuka marasa kyau da ma'auni wanda suna ganin shi mizanin mahsusin ma'aunin kana iya taba shi ma ma'auni ne na gaske gashi na aqili lahu kiffatani yana da bangare guda biyu walahu lisanu tudau alhasanatu fi kiffatin wassayyi'atu fi kiffatin kene yana da abin da yake daidaitawa kamar yadda yake da kai anan na auna abinci ko na makamancin haka za a sa na kirki a wannan bangare a sa na banza a wannan bangare kama dalla ala dalika alkitabu was sunna kamar yanda ya tabbata a cikin alqur'ani da kuma sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam khilafan lilmu'tazila saba ma kenan abin da yake bambanta mu da mu'tazila wanda suke fada cewa almuradu bil mawazin wal mizan iqamatul adl su kawai ta suke ai mizan shine kawai tsaye da adalci wa illa falaysa hunaka mizan mahsutun bina'an ala mazhabihim sai suke cewa ai babu wani ma'auni wanda ake gani su a mazhabinsu amma mazhabi ingantacce shine akwai ma'auni gashi nan za a kawo shi a dauko ayyukanka na gari da ayyukanka na banza a dora yace li annahum ya'tamiduna ala aqulihim masu irin wannan tunani suna aiki ne da kwallowarsu ba sa aiki da abin da ya tabbata a sunna yace fal mizanu haqiqiyyun amma ma'auni magana ta gaskiya ma'auni ne na hakika kuma yana da bangare guda biyu kamar yadda su a sunna in gaggaciya yace fadin shi da yace yuzanu fi alkhair wa shar ana auna alkhairi da sharri yana nihin alhasanat wa sayiat qawluhu kuma fadin shi da yace lahu kiffatani yana da bangare guda biyu kama jaa fil ahadith kamar yadda su a hadisai tu da alhasanat fi kiffatin wa hasanat wa sayiat fi kiffatin za a kawo masu kyau a bangare guda a kawo marasa kyau a bangare guda kamar yadda su a hadisi fi qissatil ladhi lahu 99 sijillan kullu sijillin minha martal basar mamlu'un bisayiat wani hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin bayi za a zo da takardar shi wanda aka rubuta ayyukan shi guda 99 tsawon takarda guda ƙarshen ganinka babu komi a ciki sai ayyuka na zulubi fa yuqalu lahu halaka min hasana sai a tambaye shi wai shin kai wai kana da ba aikin kirki kuwa ayyuka takarda an ka 99 babu komi sai sabo kuma duk takarda guda ƙarshen ganinka duk babu komai a ciki sai ayyuka na banza kai kuli la ya rab sai ce haba ubangiji banda aiki kake ko daya kai da azam hazi suhaif al-kabira wa yaqul la ya rab sai ga girman wannan takardin nashi sai ce wallahi ubangiji banda da aikin kirki ko guda sai a ce mushi bala la tuzlam indana innaka la tuzlam indana haqiqa kana da aiki da kirki ka sani anan ba zalunci inna allah la yazlimu an-nasa shay'a allah baya zalunci a hadisi yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama yace na haramta ma kaina zalunci kuma haka na sanya shi tsakanin kuma haramun ne yace fala tazalamu kaku zalunci sai allah ya ce mishi kana da wani aiki na kirki a wajenmu sai ringa tunanin menene wannan abu an kawo gomiya ta da tara babu komai sai aikin maza yi ko an kawo ma gudan da ake zance ta ya zattarin shi yayi wannan gomiya ta da tara ai ba a gamawa ba shi kawai ya sallama ya bada gari fa yu'ta bi bataqatin fiha shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah sai azo takarda guda itak a jikinta mi ke rubu a rubuce shahadatu an la ilaha illallah wannan kalmar da ta kalmar shahada na sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad ko ma'aikin Allah ne fatu da fi kiffatin aiki wannan gomiya ta tara za a dauko na aikin banza sai a dora a bangare guda na sikeli sai a dauko wannan kalmar shahada sai a dora ta a sikelin guda me yake faruwa fatar jahul bitaqa sai wannan kalmar shahada ita daya sai ta rinjaye duka wannan gomiya ta tara baki da wata tishu sijillat fa yadkhulu aljanna wannan yaunin kalmar shahada shi zai kai shi gida aljanna ta rusa wannan ayyukan da baki ɗaya ya aikata nazari hada dalilun wannan kaga dalili ne ala anna hunaka kiffataini cewa lalle akwai ma'auni guda biyu banda ayyu da suka tabbatar da haka li hada almizan tudau fiha al'amal yawm alqiyama wanda ake dora ayyukan bayin ran tashin kiyama yace walahu lisan yace yana da halshi lisanul mizan ma'rufun inda an-nas yusammunahu qalbal mizan wanda yake tsakiya wanda idan aka dora anan aka dora anan wata ijuyi haka zaka tana dan zuwa tana zawa idan ta tsaya tsakiya ita ke nuna cewa yaunin su ya zo daya idan ta rinja wancan kotan ita nuna cewa can kenan ya yi yauni to shine ake magana da shi anan yamilu yamnatan aw yasratan yana gusawa dama da hagu fa idza tasawata al-kiffatani itala qalbul mizan idan ya kasance wannan bangaren da wannan bangaren sun zo daidai yaunin su ya zo daya sai ya zo tsakiya wannan su ne ake ce ma ashabul araf idan yaunin ya zo daya sai a ce mai tokaka sai a dauke shi sai a kai shi inda ake ce ma ashabul araf wana da ashabul araf rijal ya'rifunahum bisimahum yanzu in aka kashi tsakanin wuta da aljanna sai a ji shi in ya juya sai ga yan aljanna sai ringa fata Allah kai shi can in ya juya ga yan wuta sai ringa neman Allah tsare shi daga can to ana nan dai a ce mai to ita shi shiga da rahama ubangiji ita shi gidan aljanna to kaga wannan bangare da malam ya kawo cewa kai imani cewa a gobe kiyama akwai ma'auni shine ake so ka fahimta cewa akwai ma'auni za a auna ayyukanka na kirki da ayyukanka na banza kenan kama kanka tanaji na ayyukan da za a dora a ma'auni kuma ayyuka na gari misali wannan mas'ala ce babba duk aikin da kai ba dan Allah ba in aka kashi sai da dora shi bangaren abin nan bangaren zunubi idan ka sabke qur'ani ka karanta qur'ani da harafi daya kana da lada goma da harafi daya kana da lada goma bakka iya lissahin lada no ka samu amma idan ba dan Allah kai ba bai hawa wannan bangaren na dama da aikin kirki sallah shekara no kai kana sallah idan ba dan Allah kai ba batta hawa wannan bangaren kyauta kai sadaka kai azumi kai hajji kai duk abin da kai in dai abu ne wanda kawai da Allah ne Allah ake ma
sai ka kawo kai shi ba dan Allah ba, kai shi da ya bi hawa wannan aikin kenan. Kenan sai mun rinka tsantsancewa, mun rinka tafasan akan ayyukan mu, mu sani za a kawo su, kuma idan an kasu alimun bidati sudur shine zai hukunta, wanda ya san ni a zuciyarka a lokacin da kai aikin ya san ni ka kudirce ai shine tashin hankali. Idan ka yi kabar da mutane suna ganin nagari, suna ganin cewa aiki kake nagari gashi nan kaza kaza, to a lokacin da ka aikata niyyarka ita Allah yana kallanta. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah bai kallan zikinku, kawai zuciyarka yake kallo. Idan ayyukanka masu kyau ne, to alhamdulillah za a dora saman mizanin miki. To akwai abubuwa da yawa na ibada bancin farillai da muke yi, mu sani cewa akwai ayyuka da yawa na ibada za su taimaka mana ma'aunin mu ya ƙara yauni, ma'aunin mu ya ƙara yauni. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Ita akwai kalmomi guda biyu wajen haɗi sauki gare su, amma kuma yauni gare su a saman ma'auni. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar, yace wadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim, wannan kalmomin yauni gare su a saman ma'auni. Kenan yana daga cikin abin da zamu ringa yawaita yi irin wa'innan azkarin, don mu sa ma'aunin mu yayi yauni idan mun zo he mu kasance cikin faman taqulat mawadinuhu fa ulaika humul muflihun. Wanda ma'aunin su yayi yauni, su wannan su ne za su sha, su ne za su kasance wanda za su ci nasara. Allah ya tsarkake mana ayyukan mu, yasa duka ayyukan da muke yi saboda shi. Wannan shine babba a cikin hadisi kudusi. Allah subhanahu wataala yake cewa babu abin da yayi so bawan shi yayi kamar ayyukan da ya tsora mishi na farilla, na farilla. Ba abin da Allah ya so kamar ayyuka na farilla da ya tsora mutu. Bancin su kuma babu abin da za ka aikata ka kasance kana kusa da Allah, neman kusanci zuwa ga Allah da yarda Allah da soyayya ga Allah, sai kana yawan aikata nafiloli da aska. Wannan yana ƙara soyuwa da yarda ta Allah subhanahu wataala da ya kusanta a wurin shi, da yawan nafiloli, da yawan aska, nafiloli na azumi ko kuma nafiloli na sallah ko na sadaka da sauransu da aska, sai mu yawaita yin su domin ya kasance in mun je Allah taimake mu mu kasance cikin wanda za su tsira. Sai malam yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal iman bi adab al-qabr, kuma yana daga cikin aqida ingantacciya kai imani cewa lalle akwai azaba ta kabari. Bayan haka kai imani cewa a kabari akwai munkar, akwai nakira. Kowane bawa ba zai tsira ba daga wannan mala'ikan guda biyu, bimana kowa ya gamu da su sai sun isko ka sai ma tambayoyi. Sai malike cewa kadhalika min aqidati ahli sunnati wal jamaa al-iman bi azabil qabr, daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa imani da cewa akwai azaba ta kabari. Yake cewa wa na'imil qabr, hallo kuma akwai ni'ima ta kabari. Kenan wanda suka kasance sun yi aiki nagari su cikin ni'ima suke a cikin kabarin su, wanda suka kasance sun yi aiki sabanin nagari su cikin azaba suke a cikin kabarin su. Yake fal mayyit imma an yu'adaba fi qabrihi wa imma an yun'ama, mamaci gida biyu gare shi a kabari, ko ya kasance ana mishi azaba to kasance yana cikin ni'ima ila an yub'atha yawm al-qiyama, har zuwa lokacin za a tada shi gobe ta shi kiyama. Kenan bawa idan ya je, idan ya kasance nagari ne zai kasance cikin ni'ima hatta shi kiyama, idan ko ba nagari bane zai kasance cikin azaba hatta shi kiyama. Wal qabr huwa manzilatun bainad dunya wal akhirah, misali cewa kabari wani masafki ne tsakanin duniya da lahira, shi a tsakiyar ki. ولذلك يسمى بالبرزخ شي ساكي سنيامي سونا البرزخ لان البرزخ سو ده ابن ده يكي جما برزخ هو الحاجز بين شيئين شيني ابن ده يكي شامكي تسكانن ابو غدا بيو كمان يكي تشوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ينزو معلمي نزامني سن تبتر دا samuwar wannan wani teku ne ake magana teku ne guda biyu sai aka katari sai suka gamu da suka gamu wannan tekun kalashi daban wannan kalashi daban kuma wannan bai shiga cikin wannan wannan bai shiga cikin wannan bainahuma barzakhun la yabtiyan tsakaninsu akwai shamaki wanda yake hanawa su gamu a cikin suratul furqan وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا ملء أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا رواني قدابي ونن يناد دا إن شاء ونن كما جيش لي قريش وإن سكي رايوا أتكم ونن إذن دبو بند سكي رايوا سكي سورانسو من سكي رايوا أتكم ونن تكون ونن بانغارا daga sun shiga wancan mutuwa suke su koma can saboda bisu yi rayuwa a can su anan su yi rayuwa kuma in ka dauko wannan ruwan ka zuba shi a can kana kallon shi kamar ruwa da mai zai koma can shi wannan hori shi wannan wani blubli haka zagan shi haka kallon a fridge sun ne ko yawa can waje jan duka ruwan ya bi akwai kasashe daban-daban iyaye suna ganin su ko bisa gamuwa shine malamin da yake sharhi ana ce mai Abdulda'im al-Kahid yake cewa bainahuma barzakhun la yabtiyan akwai wani shamaki tsakanin su wanda ba gane shi ba ake amma tabbas akwai shi akwai abin da yake hana wa su gamun wannan akwai abin da yake hana su zumuncin wannan kamar da suke faɗa suke cewa halittun da suke ruwa a yawan su da yawan mace-mace da ake samu nasu inda a ce ruwa bai da gishiri da waɗanda suke kusa da teku ba su iya rayuwa to wannan gishirin yake sa ko sun mutu ba sa lalacewa su rube irin yadda dabbobi suke rube a gili yanzu kihi idan ya mutu a ruwa wannan kihin yake hana shi waye wannan gishirin yake hana shi ya lalace wani ba sani ba wani lokaci an taba kashi shekarun baya an kihi mai gishiri zaka ji kawai ana so ai conservation shi ya samu gishiri da yawa sai a kashi a jika in gishirin ya mutu in ya so a soya bai komai bai lalace ba shi sa ruwan teku ke da wannan gishiri iko Allah shi ne ja bainahuma barzakhun la yabghiyan to wannan barzakh din shi ne shamaki wanda yake tsayawa tsakanin abubuwa guda biyu to wannan ita rayuwa ta kabari ita ce ake cewa barzakh sai yake cewa kenan mu sani cewa gidaje guda uku gare mu akwai gida na duniya akwai gida na barzakh na kabari kuma akwai gida na lahira shine na hal abada yace hadhihi du allati yamurru biha al-ibad wa innan gidajan da bawa yake bin su dole kuma iyabi bakka yi sallaki aka ce wani wuri zaka yace darud dunya mahallul amal shi gidan duniya gidan aiki ne kuro wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ba halicce ka ba babu wani abu da yasa aka halicce ka kawai abinda ake bukata da kai ka bauta ma Allah ba abinda ake so kai in ba wannan ba duk wani abu da kake gani mutun yana tunanin bari in yi kaza yana ta tunanin avenir bari in nan da shekara kaza ina so in tabbatar nayi kaza duka wannan ba abinda aka saka bane kai a duniya abinda aka saka kai a duniya ka bauta ma Allah domin ka wani lahiya gobe kiyama kai rayuwa har abada abada shi yasa idan mai hankali ya kiskirin sai ga wata rayuwa ɗan kaɗan gata nan wadda muke cikin ta wadda kawai nan da an jima za ta ƙare kuma kana ganin misali a gabanka na wasu dawane nasu ya ƙare ka ɓata wannan rayuwar da wasu abubuwa da ba a saka ba ka lalata rayuwa har abadan abada tunda rayuwar ta lahira za ka rayu ne a lahira rayuwa ce ba ta karewa kamar yanda Allah yake sarmadiyan abadiyan bai da ƙarshe kai ma rayuwarka ta lahira ba ta da ƙarshe to ina dalili ka bata wannan rayuwar saboda rayuwar ɗan shekaru ɗan ƙanana wanda idan aka tada aka tambaye ka wai kwanan ka no a duniya sai ka ringa tunanin kamar wata inuwa ce kana cikin balaguro ka tsaya ka huta ka wuce ba ta mamaci da haka alƙanci manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama za a dauko wanda ya yi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa rayuwa mai daɗi komai ya yi har musallan da ake bada na aljanna a cikin qur'ani daukowa ake a ce bari a yi irin su a je bakin ruwa a je a yi wane ne a yi gidaje a yi wane ne komai a yi irin labarin da ake bada akwai irin ni'ima iri kaza a je a yi tsikiri kamar irin labarin da ake bada na aljanna su ne ake so a yi su a nan duniya a ji daɗi to he ya fi kowa jin daɗi za a ɗauke shi a sa shi gidan wuta a hudo shi haka sai a tambaye shi ko ka taɓa jin daɗi a duniya ce shi tunda Allah ya yi shi shi kuma wanda ya fi kowa talauci ya fi kowa wahala da kyar yau da lahiya gobe lahiya gobe ya ƙare wahalar shi a duniya daga an kai shi lahira aka ɗauke shi aka nasa shi aljanna aka hudo shi ko ka taɓa shan wahala ya ce miye wahala shi bai ma san ta ba tsomawa guda aka hudo shi ta ke mai wahala manzo Allah sai sun ba mu labarin wannan to kenan kaga mai hankali tunani zai ya zai gyara wannan rayuwar tashi ta gobe ba rayuwa ta duniya ba rayuwar ka ta gobe sai ka ringa tsaya wani lokaci ka ringa tambayar kanka ka kebance kai da ko cikin dare ko ana barci ka ringa ma kanka irin wannan tambayar wai yanzu idan na mutu ya zai kasance idan aka ce in ma kaina hisabi ina zan kai kaina kan ma san kai ruwan tambaye wani aiki ne kai wanda kake ganin cewa wannan aikin yana iya taimaka maka tsira a gaban Allah shin wannan aikin da nake aikata aka dora su a saman sikeli sun amsu tunda wani lokaci ibada zaka yi ta a gurgunci take sallah za ka yi manzo Allah ya ce fokin da zaka samu bai wuce ɗaya cikin goma wani zai tashi ma a sifir bai samu komai ba wani ya samu rabi wani ya samu takwas cikin goma yadda ka ga ana notan ka in ka yi wani examen haka nan ake notan sallah in ka cika ta da nazarin duniya kawai dai ka yi duka ka tashi da yawa zaka ga an kabarta sallah wata rana in aka tambaye wani wai a raka a tafari mai akaranta ya mance nazarin shi ba nan bai sai an ce assalamu alaikum zai tana a ce sallah ce yake ya bar duniya ya bar cikin sallah kwata-kwata to kaga irin waɗannan sallolin sai mun ringa tagaza su tu a irin wannan duniya ta mutane su kuma lokacin da wannan da muka yi magarba wannan da muka yi ba ta sake dawowa ta take yanzu wannan baka iya cewa bari in sake wata tayarin falasan wannan a'a ita wannan an rubuta ta an kare kuma an yi notan ta notaki to duk sallar da zamu shi yasa wani malami yake cewa mu yi kokari duk sallar da zamu mu dauke ta a matsayin ta karshe misali kamar an ce maka kare sallar mu je lahira ya zaka yi ta a ce maka duk sallar ka ta karshe wanda ita ce kawai karshen cika haka wanda ita ce sallar ta karshe ya zaka yi ai ka karshen kyau ne da nutsuwa da komi da kiyaye ta abin da ya kamata a kiyaye inda ka san cewa ita ce ta karshe ai kyau da ta zaka to ana so ka ringa daukan duk sallar da zaka yi a matsayin ita ce ta karshe ka bar komi a share ka maida Allah a gabanka kai sallarka shine malam yake cewa kamar yadda ya zo a cikin suratul takatur alhaqumut takatur sai ce hatta zurtumul maqabir hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci kabarika ba ka je ka gani ba ka je ka shiga kalla saufa ta'lamun bari dai za ku sani ubangijin kai ringa ce ma za ka sani kai yanzu misali a ce a yarinta a gida ana ce ma za ka sani ai ka san me za ka sani zan gamu da kai za ka sani zan gamu da kai ana gaya ma irin wannan to haka Allah yake mana irin wannan kashi kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun sai Allah ya ce kai kalla law ta'lamuna ilman yaqin kai inda kun san abinda ake nihi da wannan ziyara da za ku ma kabarin lahirar wannan inda ku mata sani ne yaqini kusa akwai ilmul yaqin akwai haqqul yaqin akwai ainul yaqin ilmul yaqin haqqul yaqin Allah ke cewa cikin suratul haqa da suratul waqi'a inna hadha lahu haqqul yaqin innahu lahaqqul yaqin shine haqqul yaqin yaqini na gaskiya ilmul yaqin a cikin suratul takasur kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim jahim thumma latarawunnaha ayna al-yaqin to bambancin su haqqul yaqin kamar a baka labari wanda ya baka labarin ko mai gaskiya ne kare da shi wannan haqqul yaqin ne gaskiya ce yaqini ne na gaskiya shi kuma ilmul yaqin ya kasance kai ilimin abin ilimi kuma ne yaqini kenan kana da ilimin abin ka san abin ne shi kuma ainul yaqin shine gani kidi kidi a kan idan kaga abin nan shine ake cewa ainul yaqin kamar da suke cewa a bangaren abinci abin da aka dafa da abin da aka soya duk labarin wuta suke shi tsire shi ne suke gaba da gaba da ita to ainul yaqin ce shi ga ita amma su wannan labari ne suke ji da kasa wani abu da yana da wasu to shine ake cewa ainul yaqin Allah ke cewa la tarawunna al-jahim kuma la tarawunnaha ainul yaqin kuma la tusaluna yawma idhin to ga tashi hankalin za a tambaye ka anil na'im dukkan ni'imar da Allah maka wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha idan Allah ya ce idan aka ce maka lissawa ni'imar da Allah maka kai ka danta lissawa ta dukkan wani abu da kake ji a cikin ka ko da kake tare da shi ko da kake cikin shi akwai wanda ya rasa shi kai kuma ka samu akwai wanda ya rasa ido ka samu akwai wanda ya rasa kunne ka samu akwai wanda ya rasa lafiya kai ka samu akwai wanda ya rasa ci kai ka samu ni'ima ta Allah ka je likita a nuna maka specialist daban-daban na aikin likita kala-kala na bangaren jiki kowanne da bangaren shi wannan neurology wannan cardiology wannan kaza ne wannan bangaren ido wannan bangaren kai wannan bangaren jijiya wannan bangaren kowa wannan bangaren fitsari wannan bangaren koda wannan bangaren hanta wannan bangaren tension wannan bangaren diabetes kowa da bangaren shi kuma kowa a kan jikin mutum ne ke akalla a ce sun kai guda 10 misali to yanzu a jikinka baka san adadin jijiyoyin da suke jikinka ba baka san adadin na'urorin da suke jikinku na suke aiki dare da rana ba guda tana taɓuwa sai an ringa kiraye-kiraye nemo specialist da zai taɓa ka guda ɗaya tak yau a ce a jijiyoyin jikinka ɗaya ta fasa aiki an shiga uku sai wani ɓangare ka gani kawai an samu na ƙasa kakanin kakamaka kai kuma ka san adadin jijiyoyin da suke jikinka ba shi yasa rayuwa ta ɗan adam ƙwarai rayuwa ce wadda me yake suna Allah yake mamakin wanda zai kafirce ma Allah abin mamaki da irin wannan ni'imomin kuma a duk da wannan Allah ce kai ka zaka ce ba kai ba to za a tambaye ka akan ni'imar da aka maka ya kai wannan ita ce tambayar ta shi hankali za a ma kowa a gobe kiyama kuma ba mai tsira sai an mai ita shi yasa a duk lokacin da zaka saba ma Allah ka sani cewa za ka saba mai ne da wata ni'ima daga cikin ni'imomin da ya maka shi yasa malamai suke cewa idan za ka saba ma Allah to kar ka yarda ka saba mai da ni'imar da ya maka musamman ko kun fahimci kar ka saba mai da ni'imar da ya maka ka saba mai da abu naka kar ka saba mai da wanda shi ya maka in gari ne zaka kai ka saba mai da wani abu daban amma ido ai ba naka bane nashi to in dai ka tabbata na Allah ne to yau inda a ce Allah zai ringa kama a duk lokacin da muka yi kuskure ko kuma muka aikata zunubi da wata gaba da yi mana a ce kana aikata dauke gaba zai ya zakara hannunka yana aikata abin da ba shi ba kawai hannun zai gutsuri kawai ka tana aikata kawai ta gutsuri idan kai na aikata idan ya huta ya za ka yi to kenan kaga dan adam ya kamata ya sani cewa yana tafiya ne kuma ana ganin shi kuma wanda ya yi komi yana kallon shi kuma yana jiran sai ya tambaye shi akan ta abin da ya mishi nema sai ma yake cewa walakin fi fatarati wujudihi fil qabr awwal ma yudau fil qabr wa yusawwa alayhi turab wa yansarifu an-nas daga an sa mutum a kabari mutane sun juya baya sun tahi abin da yake fara zawa za a mai domin ranci amma rayuwai rayuwa ce ta lahira rayuwa ce ta gaibi ba rayuwa ba ce ta hili ina fata kun gane abin da muke yi da rayuwa ta gaibi ba rayuwa ba ce ta hili misali wai ka ce bar ka je ka bude kabari an binne mutum ka ga mala'ikan bi sun zo misali to ba rayuwa ba ce ta irin abu ne wanda zaka gani ko abin da yake faruwa a nan duniya yana faruwa ne a wani gida wanda ake cewa gidan barzakh wanda Allah kadai san shi kuma dama musulunci an kawo shi ne akan imani da gaibu ba dole bane he komi ka san shi shi yasa yake fada a cikin suratul baqara zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sai ce ni alladheena yu'minuna bil ghaibi da wanda suke imani da gaibu da su ne ake wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kenan imaninka da gaibu idan Allah ya ce maka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce maka za a yi kaza kuma abin yana da alaka da gaibu abin da ake bukata kai kawai kai imani kamar da kai imani cewa akwai Allah ba gan shi ba haka ake bukata a gare ka kai imani da dukkan abin da aka tabbatar maka cewa lalle zai faru wannan shine imani hakiki kuma imani ingantacce to mala'ika biyu za su zo bawa yana jin karin matakalmin mutane za su bar makwantai shikenan mala'ikan nan guda biyu da suka zo su zauna ya su tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka haka su tambaye ka wa ma nabiyuka za su tambaye ka wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka idan mummuni ne mutum ne nagari zai ba da amsa sai ce ubangijina shine Allah addinina shine musulunci annabina kuma shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuma ba nagari bane koda ya hargace Qur'ani koda ya san komai na hadisai amma babu imani a tare da shi yana da munafunci a zuciyar shi idan aka tambaye shi bai iya bada amsa kenan kaga abu ne wanda yake da alaka da mutum ya gyara zuciyar shi tsakanin shi da ubangijin shi koda a ce abin da ka sani bai wuce ɗan sururi ba in dai kasance tsakaninka da ubangijin ka lafiya lau to za ka gama duniya lafiya kuma ka je gidan aljanna hankali kwance babu wanda aka dora mu dole he kowa ya hardace Qur'ani sai kowa hardace hadisi kakaf to ko zai ta aljanna a'a kawai abin da ake so kai imani da yawa cikin sahabbai sun mutu ba su yi alhamdulillah kuma ya aljanna akwai wanda ya musulunta yanzu ya tafi yaki kuma yanzu ya mutu kuma dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bin shi da haka to kenan kaga bai da alaka kenan me ake so kawai ka gyara zuciyarka ya kasance imani gare ka imani mai kyau sai ma ne ci gaba da cewa a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa akwai azabar kabari saboda akwai wasu wanda suna nan suka suke ai babu azabar kabari saboda alqur'ani ai ba bace ta ba kirikiri aka ce gata amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ita a cikin alqur'ani Allah yake cewa walanusiqannal ladina walanusiqannahum min alazabil adana dun alazabil akbar sai ma ne yake cewa abinda ake nihi zamu azab zamu dandana musu azaba al-adna ta kusa dunal azabil akbar kenan azaba karama kahin azaba babba suka ce wannan azaba ta kusa ita ce azaba ta kabari haka yake cewa annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labari yake cewa wuta ce ake bujuro musu da ita guduwan wa ashiya sai da mudici kuma ran tashin kiyama adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab a ran kiyama kuma a ce musu a sanya mutanen fir'auna da shi cikin azaba mai tsanani. To wannan azaba da ake mutsahayar da bari ce, malamai suka ce ana ne yin azaba ta kaburi. Allah yake cewa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wanda ya kau da kai daga zikiri na, zikiri ana yana daukar ma'ana sallah, yana daukar ma'ana tunan ubangiji, yana daukar ma'ana azkar. Fa inna lahu ma'ishatan danka, yana cikin rayuwa mai tsanani. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, kafin ran tashi kiyama za mu tare shi a'ma, yana makawo. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يتي يا الله يا ذاك تاردني مكاه الهالي أدوني إنا كني. يتي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. حتى أيوم سك زومك أما هي كيف بلزاد سوك من تاسو. شيني سك مكمل. وكذلك اليوم تنسى. مزوس الله عليه وسلم هي كي تمنا. إذا من يسلا مكي تهيا مكي سلاتي كما زال صلى الله عليه وسلم mu nemi tsari da abu hudu. Kace Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiih ad-dajjal. A wata ruwaya yace kuma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih ad-dajjal. Ya Allah, ina neman tsari a gare ka, ka mini tsari da shiga wutar jahannama, ka mini tsari da azaba ta kabari, ka mini tsari da fitina ta rayuwa da ta mutuwa, hallo kuma ka mini tsari daga fitina ta masihid dajjal. Haka Manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, duk mun kare sallah mu ringa neman tsari wajen Allah da wannan abubuwa guda hudu. Kenan, wanda yake tabbatar maka tabbas kabari wani mataki ne, wanda tashin hankali, wanda sai wanda ya tahi da imani zai tsira, wanda yake ba imani kuma haka rawar da ta kasance cikin azaba. Idan aka tambaye ka ba da amsa, za a bude maka gidanka na aljanna ka gani, iskar gidan yana ka ɗauka, kamshin gidan yana kana ji, ga ni'ima wani mutum mai kyau zai zo zauna a kusa da kai, kace kai kuma daga ina? Sai ya ce ni ne aikinka mai kyau. Allah ya maida da siffa mai kyau domin ta ya kai ra hazwaran tashin kiyama. Idan kuma ya kasance an tambaye ka, sai kace cewa ha ha la adri, ha ha la adri. A lokacin nan mala'ika zai su maka azaba da zai su maka, sai kaga wani mutum mumuna yana tsani, yana wari, gashi nan ga kamar shi wani iri, sai kace ku kuma wannan suwa ne daga ina? Sai ce ana amaluka sai mini ayyukanka da take aikata marasa kyau, na zo in zamna da kai har zuwa ran tashin kiyama. Haka za ka yi ta zama tare da shi. Allah kiyaye mu baki ɗaya da irin wannan. Sai malai yake cewa wal imanu bihaudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne bawaye imani da alhaud, tabki na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Wa li kulli nabiyyin haudun, kowane annabi yana da irin wannan tabki, illa salihan, sai annabi salih. Fa inna haudahu daru'u naqatihi, sai dai shi haudi din shi a wannan kin naqace ke da taguwar shi. Sai malamai suka ce wannan magana bata inganta ba ta annabi salih, shi bai da, kowane annabi yana da. Haka hadisi ya tabbatar. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai shi haudi din shi yahi kowane haudi, yahi kowane haudi. Lianna nasa yusibuhum atashun shadidun, a ran tashin kiyama za a sauko wuta, rana daidai kawunan mutane, haka za a kata daidai kan mutane. To wannan tashin hankalin na wannan ranar, kowa yana buƙatar ruwa. Yawma la zilla illa zillahu, ran da babu wata inuwa sai inuwa al'arshi na Ubangiji. Al'arshi na Ubangiji inuwar shi wane duniya? Amma ba wanda za a sa cikinta sai wanda ya kasance. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zana wasu wanda za su shiga cikin alƙarshin inuwa ta al'arshin Ubangiji. Allah sa mu a cikinta a wannan rana. To wannan zahir, to a lokacin nan mutane za su buƙaci ruwa. To lokacin nan sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al'ummar shi su zo su tafi, sai ya janyo su zo da su zuwa tafkin nashi. Tafki ne wanda yahi madara haske, kuma yahi zumwa zaki. Adadin kop-kop inda ke da kwai a bakin wannan tafki, adadin yawan tarmamin da suke samaniya, ba sai an yi kokoyi ba za a samu a sha. Duk wanda yake cikin tawaga ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam zai sha wannan ruwa. Sai dai an kamo hanya ana tahiya, sai ga wasu sun zaburo za su zo, sai a ce a koma. Sai mun sarar sarar mai ce waɗannan ai su ma al'umma ta ne, a ce a bayan ka san sassauya abubuwa sirrin da kawo abubuwa sabbi suna sa addini abinda suka dama suka yi ba abinda ka koya musu suka yi ba, don haka su koma baya. Shi yasa malamai suke mana ka shaidi a kan kada mu ringa ƙoƙarin ƙirƙiro abu namu mu kawo addini, mu tsaya a kan wanda Allah ya ce. Annabi ya ce ni ya wadata sai ya ishe mu, ba mu yi ba wannan ma duka ina dalili mu ɗauko wani sabo mu kawo, ai gara mu tsaya ga wanda aka ce mu tsaya. To shi ne idan kana ƙare-ƙare to bakka cikin wanda za su sha wannan, Allahu alam dai, kamar yadda hadisi ya tabbata. Allah ya sa mu dai cikin wanda za su sha wannan ruwa. Sai ma da yake cewa wal imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al khati'in, da kuma imani da
kullamu makawu
annam, yake ta da kuma imani da shafa'a ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Kuma wajibi ne ka yi imani da cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam akwai ceto da zai yi ga waɗanda suke aikata zunubi da waɗanda kuma suke kurakurai a nan duniya. An tashin kiyama manzon sallallahu alaihi wasallam zai ceci wasu daga cikin al'umma. Wa ala sirat, haka nan akan sirati. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, ko kuma ya huddo wasu daga cikin duhun gidan jahannama. Ceto kala biyu ne, akwai ceto da za a ma na kowa da kowa, akwai kuma ceto na wanda suka yi kurakurai. Akwai wanda ya yi an sa shi gidan wuta ya yi kaso na 'yan kwanaki ko na 'yan shekaru. In alisahin lahira ne aka ce maka kwana guda za ka yi a gidan wuta, to ka sani shekara dubu za ka yi. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu, rana guda a wajen Ubangiji shekara dubu ce da muke lissahawa. Kenan sai ka shirya ma wannan. Allah kiyaye mu ko sai gwanta. Daga an so wuce a sirati mu wuce kamar walƙiya, kamar da ya tabbata a hadisi. Sai yake cewa wa ma min nabiyyin illa wa lahu shafa'atu, babu wani annabi sai an bashi yana da ceto. Kowane annabi yana da ceto da zai yi. Haka nan wa kadhalika as-siddiquna wa shuhada, haka nan as-siddiqun masu gaskiya, wa shuhada da shahidai, was-salihun da mutanen kirki, dukansu ana ba su ceto gobe kiyama. Walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathiru ala man yasha, haka kuma bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala akwai fallashi da yawa da zai ma wasu daga cikin bayin shi ga wanda yaso. Wal khuruj minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fa'man, da wanda za a huddo da gidan wuta bayan sun zama gawayi sun kone kurmus, za a huddo su sai a kai su cikin narul ma'ul hayat, ruwa na rayuwa. Daga an nasa su ciki sai su wanku sai su koma sabbi, sai a kai su kuma gidan aljanna. Sai shine malam ke cewa amma mu sani shi wannan ceto yana kasancewa ne da sharuɗa guda biyu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wani mala'ika a sama, la tu wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda, babu wani wanda zai yi ceto daga cikin mala'ikai sai wanda kamar ceton wani mala’ika ba zai amfane su ba, ba zai amfani kowa ba, ba za a ma kowa ba, sai wanda Allah ya izini kuma ya so yarda. Kenan sharaɗi na hari shi ne kasance Allah ya izini a yi ceton. Sharaɗi na biyu ya kasance wanda za a ceton Allah ya yarda. Idan ya kasance kafiri ne babu wani mai ceto wanda zai cece shi ya amfane shi ceton, kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya ke cewa fa yawma idhin la tanfa'uhum wala tanfa'uhum shafa'atu Shafi'i ce tabbas ce to bayya amwanansu bayya amma saboda ba mummune bane ba kafiri kenan mu rike wannan kaida da kyau to wasu sai suka yi suka kore ga baki daya sai suka ce kai babu ma ceta wasu kuma sai suka dauko ceton sai suka bada shi ga kowa ba akwai wanda zai ce shi zai buga kirji tun anan duniya ce in mun je kiyama na ce cin to kaga wannan karambani ne babu wani wanda yake da wannan garanti sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tabbatar a hadisi Allah zai ba shi izini zai yi ceto babba kuma kamar yadda ya tabbatar annabawa su ma za su ceto amma wani wanda ba annabi ba shi bai da wannan garanti a nan duniya ya ce zai cece mutane wadin wannan karambani ne kuma take ta da iyaka kai ma ka yi kokari ka sha in ya so daga baya ka ceto da baka ceta amma kaga ceton yara ƙanana shi ya tabbata wanda ya binne yara ƙanana kayan su balaga a ranar kiyama za su zo Allah subhanahu wataala ba su cetar iyayensu idan kuma iyayen ba sa yin shirka Allah subhanahu wataala ba su cetar iyayensu ga su gida aljanna kenan idan mutum ya binne yara misali ka aiwa suka mutu ka su aiwa suka mutu to ka nemi lada wajen Allah kuma insha Allahu Allah zai taimaka ko da a ce kai ba kai labari ba su in za su abin tunda su basu ce zini ko guda in kai abin ya dan kagar dama kaɗan sai yara su zo su ce to baba mu tafi sai ma nake cewa da ƙarshe kenan wal imanu bis sirat ala jahannam ya'khudhu sirat man sha'a Allah wa yazuzu man sha'a Allah wa yasqutu fi jahannam man sha'a Allah wa lahum anwarun ala qadri imani yake cewa sai imani da sirati a ran kiyama akwai sirati pom kusan pom ko wanda ke yi sama ruwa ko ko misali an fita ji yayi yawa da ake yin pom eh shajar ba to sirati ke da kai a saman gidan wuta ta saman shi ake bi a wuce a gidan aljanna akwai wanda in ya zo wucewa zai wuce kamar walkiya wani zai wuce kamar iska wani zai wuce kamar gudun ƙato wani zai wuce kamar gudun doki wani zai wuce kamar gudun raƙumi wani zai wuce yana rarrahe wani na tangaɗi zai wuce wani kuma ya kubuta ciki saboda ya yi gashi zama kaɗan ya yi gashi zama ƙarami kamar kabrin shi ya yi gashi zama ƙarami kamar kai yin takobi yake kafin kaɗai kuma cikin duhu kuma kasa wuta ci kuma kowa sai ya huce ta wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman muqaddam suman najil ladina taqaw wa nagharu zalimina fiha jisiya kowa sai ya huce ta saman sirri to saman sirri akwai kuma wasu fasa dake da kai a cikin shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka wannan fasan guda biyu zumunta ce da kuma amana wanda ya kasance baya sare da zumunta daga ya zo hucewa sai wannan fasan ta kamo ta zuwa shigirin wuta wanda kuma bai rike amana mai cin amana ne shi ma ya zo hucewa shi ma wannan fasan ta kamo ta gidan wutar shi zumunta tana farawa tun daga iyaye zuwa ga uwa wanda zai yanke alaka da iyayen shi kwata-kwata kawai kamar bai da iya ya shiga sha'anin sun shiga sa'an su ba ruwan shi da ya je gaida su ba ruwan shi da kula da su ba ruwan shi da labarin su ba ruwan su da ya saka kwanu ya saka tashi ba ruwan su da lura su kawai can wani lokaci da ya yi biyu kama a tsaye irin wannan kamar wata sanayya ta nisa ina laya da ya wuce kaga irin wannan shi yanke zumunta daga asali ya yanke da iyayen shi haka ne ya gangaro da ɗan uwan iyayen shi idan garo da yan'uwan shi haka nan to mai irin wannan hali idan ya zo kiyama bai iya wuce sirari haɗa sai haka nan mai cin amana wanda in dai an ba shi amana shi babu garanti a kan shi an ba shi saƙo bai zuwa daidai in an yarda da shi ka'inci yake to irin wannan shi ma ya zo sirari bai wuce lafiya sannan kuma masu manya-manyan zunubi wanda Allah ya so ya azabtar da su sai sun sha azaba tukun daga baya in ya so kuma a cece su a kai su a gidan aljanna to wanda suke da imani Allah zai ba su wani haske yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar haka yawma taral mu'minina wal mu'minati ko yas'a nuruhum bayna aydihim a cikin suratul tahrim ma yazo yake cewa ne nuruhum yas'a bayna aydihim ko wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir to kaga wanda yake wanda yake da imani duddun nan shi haske yake Allah zai ba shi wani haske wanda ba su yi imani ba su ringa nema tsaya an ba mu kadan daga hasken ka bi mana ka haskaka mana mu ringa taya tare kuma kuna taya cikin daji mutum ina totila ya haska kenan ko wuce tare haka za su ringa taya musu shi kuma bai Allah samu masu suna masu cikakken haske a ran tashin kiyama mu zo lahiya mu kare lahiya Allah tabbatar da mu akan gaskiya kuma ba mu iko aiki da ita ya gwada mana ƙarya ƙarya ce kuma ya kiyaye mu da aikata ta abinda muka kokari dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah زنجان الجنة دوت سيرانا تلك الإشارة